Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 25 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya a yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkanmu da safiyar nan baba ya ku makiri ne tare da Mahmud Lalo zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
wasu zabukan shugaban kasa da za a yi a wasu kasashen Afirka uku a watan Agusta mai zuwa na ci gaba da jan hankula za ku ji waɗannan kasashe ne wakilin majalisar dinkin duniya kan yankurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas ta tsakiya yayi kashedin cewa akwai buƙatar a samar da maslaha kan rikicin da ke faruwa a birnin Kudus kafin wata juma'a mai zuwa Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan jam'iyyarsa ta Republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya.
To ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar Malam Sa'adu da ya rashi iyalansa a cikin ambaliya da ta faru a Sulija a makon da ya gabata. Ya musanta samun taimakon naira miliyan 4,200 kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito.
An buga ga jarida Daily Trust ta bani miliyan 4,200 kuma ni alhali 200,000 ta buge ni.
To biyon bayan kashe wani shugaban wato maharba a Gombe da ake kira Bukar Jimeta da suke yaki da Boko Haram an kuma yi kira ga su maharban da su yi kokari su ci gaba da aiki sannan kuma gwamnatin jihar Adamawa ta ci gaba da yin alƙawari cewa za ta ba su taimako
duk abinda membobin suke yi ina roƙon su kar su sai sun aje aikin nan babu ba ta yiwa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara
Bayan haka kuma za ku ji cewa wata kungiyar matasa da ake kira Not Too Young ta shirya zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya da zumar neman a rage shekaru shiga takara saboda matasan su samu damar tsayawa takara a Najeriya. To ko bayan haka akwai shirin tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sokoto zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu kasashen Afirka uku za su gudanar da muhimman zabuka a watan Agusta mai zuwa, waɗanda suka hada da Angola da Kenya da Rwanda. Kuma duk da cewa kasashen uku na da bambance-bambancen a tsakaninsu, dukkanin zabukan uku za su kasance masu jin hankula. A Rwanda, wacce ƙasa ce 'yar ƙarama da ba ta da iyaka da teku, za a yi zaben shugaban ƙasar ne a makon farko a tsakanin ranakun 3 da 4 ga watan na Agusta. Kuma ɗan takara da ya fi farin jini shine shugaba Paul Kagame. Wanda yake mulkar kasar tun bayan kisan kare dangin da ya faru a shekarar 1994. A Kenya kuwa zazafar karawa za a yi a ranar 8 ga watan na Agusta tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da shugaban 'yan adawa Raila Odinga. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar cewa ba za ta tura masu sa ido a zaben Rwanda ba, amma za ta tura masu sa ido 100 zuwa Kenya. Shan kai da Odinga yi a zaben 2007 ya haifar da tarzoman siyasa da ta kabilanci. Wacce a kwashe makonni ana yi a duk fadin Kenya inda sama da mutane 100,000 suka rasa rayukansu. To kuma daga lokacin aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar Kuskurima domin kaucewa sake aukuwar wannan rikici. Ƙasa ta ƙarshe ita ce Angola mai arzikin mai, a kuma ranar 23 ga watan Agusta ƙasar wacce ke kudancin Afirka za ta gudanar da zaɓenta na farko cikin gwamman shekaru ba tare da shugaba wato Jose Eduardo dos Santos akan karagar mulki ba. Dos Santos mai shekaru 74 wanda ya sha zuwa ƙasar Spain neman magani zai sauka daga mulki bayan da ya kwashe shekaru 38 yana mulkar ƙasar ta Angola. Zaben ba zai kasance mai tattare da rudani ba domin 'yan ƙasar za su yi zaɓe ne tsakanin daddaɗiyar jam'iyya mai mulki da kuma ta 'yan adawa.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin Gabas ta Tsakiya ya yi kira da samar da maslaha cikin gaggawa akan rikicin da ya dabaibaye masallacin Al-Aqsa wanda Yahudawa ke kira Temple Mount da ke birnin Kudus. Yana da matukar muhimmanci a samu mafita akan wannan rikici daga nan zuwa Juma'ar da ke tafe, inji wakilin Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Nikolay Mladenov. Yayi wannan furuci ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawar sirri da ya da mambobi na kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Ya kuma kara da cewar hadura da ke ƙasa za su iya ƙara ta'azzara idan har aka kai lokacin da za a yi wata sallar Juma'ar ba tare da an samu matsala ba. Mladenov ya jaddada cewa yana da matukar muhimmanci a ci gaba da tafiya akan turbar da aka saba tun a shekarun 1967 wajen tafiyar da masallacin da wajen ibadar Yahudawa da ke birnin Kudus. Ya kuma yi kira ga Isra'ilawa da Falastinawa da suka yi zuciya nisa ta hanyar gujewa ayyukan da za su iya tada husuma.
Ministoci daga nahiyar Turai da Afirka na wani taro a Tunisia domin nemo bakin zaren matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke fitowa daga Afirka zuwa Turai, inda sukan bi ta tekun Mediterranean mai cike da haɗari bayan sun taso daga ƙasar Libya. A wata matsaya da suka cimma a jiya Litinin a birnin Tunis, ministocin sun amince su tunkari matsalar ta fuskoki daban-daban, waɗanda suka haɗa da fayyacewa mutane irin haɗarin da ke tattare da yin ƙaurar ba bisa ƙa'ida ba, da yiwuwar a maido da mutum gida tare da tattaunawa kan dalilan da ke sa bakin haure ke barin gidajensu, da kuma ɗaukar matakai akan masu safarar mutane. Ƙasashen da suka halarci wannan taro sun haɗa da Algeria da Austria da Chad da Masar da Faransa da Jamus da Italiya da Libya da kuma Mali. Sauran sun haɗa da Malta da Niger da Slovenia da Switzerland da Tunisia da kuma Estonia, wacce ke riƙe da shugabancin Majalisar Ƙungiyar ta Tarayyar Turai.
Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban mai bada shawara kuma suriki ga shugaban Amurka Jared Kushner ya musanta zargin cewa shi ko wani daga cikin gangamin yaƙin neman zaɓen Trump ya yi wata gana wanda ba daidai ba da Rasha gabani ko kuma bayan zaɓen Amurka da aka yi a bara. Babban ɗan Trump da ake kira Donald Trump Jr. da tsohon shugaban gangamin yaƙin neman zaɓen Trump Paul Manafort su ma sun ba da bayani ga kwamitin majalisar dattawa na Amurka mai kula da fannin shari'a. Kushner, wanda yake aure 'yar shugaban ƙasa Ivanka, ya kuma wato da yake kuma ba da shawara ga shugaban, ya faɗa wa manema labarai cewa yi wa shugaba Trump da Amurka aiki abin alfarma ne, kuma wata dama ce da ya samu na rayuwarsa. Yana kuma nuna godiya da wannan dama da aka bashi domin yin aiki da wato muhimman batutuwa da suka haɗa da samar da zaman lafiya a gabas da tsakiya da farfaɗo da ƙaifin basirar Amurka da ke da shi wajen fitar da dabaru. Sarkin na Trump bai ba da amsa a kan tambayoyi da manema labarai suka mai ba.
A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurkan Donald Trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan jam'iyyar Republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya. Yana mai cewa an yi ta maganganu ba tare da an aiwatar da wani abu ba. Yayin da ke magana a ɗakin karɓar baƙi da ake kira Blue Room a fadar White House, shugaba Trump ya caccaki sanatoci 'yan jam'iyyar Republican, inda ya ce ba su cika alƙawarin da suka ɗauka na kawarwa tare da mai gurbin dokar tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa ta Affordable Care Act ba, wacce gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama mai samar. Shugaba Trump ya ce duk sanatin da ya jefa ƙuri'ar adawa da buɗe muhawarar. Yana faɗa Amurka cewa ya aminta da tsarin kiwon lafiyar Obama Care mai cike da abin tsoro.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan jaridar Daily Trust a Najeriya ta bugo cewa gwamnatin jihar Niger ta baiwa Malam Sa'adu Abubakar da ya rasa iyalinsa ambaliyar ruwan sama a Silija a makon da ya gabata naira miliyan 4,200. Malamin ya shaidawa wakilinmu Mustapha Nasir Batsari cewa naira 200,000 kawai ya samu, ba kamar yadda jaridar ta wallafa ba.
Gwamnatin jihar an ce ta kawo gudunmawa, amma ni an bani 200,000. Amma kuma an buga ga jarida da literal ta bani miliyan 4,200, kuma ni alhali 200,000 ta buge ni.
Mene ne matsayinka akan wannan al'amari yanzu?
Ni dai matsayina har ina son a bincika man addition abun nan garanti. An bani miliyan 4 da an hana mani koko jarida ne ta yi wannan karya, shi muke son a tona mana a majiyoyi da harakati.
To amma kai ka tuntubi mutanen da suka 'yan jarida da suka bugo ita wannan Daily Trust?
Mun tuntubi ta.
Me suka ce muku? A lokacin da na kira babban daraktan kamfanin buga jaridar ta Daily Trust, Alhaji Manur Dan Ali, akan wannan batu, ya ce in nemi wakilinsu na jihar Niger, wanda kuma na yi ta buga lambar wayarsa amma bai ɗauka ba. To sai dai na kira shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga wanda ya ce a yanzu haka yana makodi ta jihar Benue. Ya ce gaskiyar lamari ba su kai ga bayar da kudaden ba.
Amma a maganar nan da nake da kai har yanzu ba a samu kudin ba tukunna, amma mai girma sosai ya riga ya bada approval, muna kuma bin Ministry of Finance don su ba mu wannan kudi don mu ba su.
Wata miliyan hudun bai zo ba kenan.
Miliyan hudu bai zo ba, ba wai an ci hakkin wani ba ne, a'a.
Amma ran kai dade tunda ba ku kai ga bashi ba, me yasa kuka ba jarida har ta buga cewa an bashi miliyan hudun nan?
Wallahi ban san yadda aka yi ba suka fitar da wannan bayanin, dan dai ni ban karanta interview ba ko wannan jarida ba.
A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta sanar da bada tallafin naira miliyan 30 ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a yankin na Sulaja, inda aka samu asarar dukiya tare da mutuwar mutane 14. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin jihar Adamawa da ta sha fama da ayyukan Boko Haram ta mika jajinta ga rashin maharba da suka mutu a fagen daga a yaƙi da suke yi da Boko Haram, kuma ta sha alwashin ci gaba da taimakawa maharban a wannan yaƙi. Ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yar labarai da tsare-tsare na jihar Adamawa ya ko bayyana ma tallafin da gwamnatin jihar ke badawa.
Yawanci waɗanda muka fi taimakawa su ne maharba ɗin nan, ta hanyar ba su ɗan allowance da kuma ba da kuɗi sojoji su ba su albarushai, because su ma suna rawar gani, musamman ka je ta madagali akwai su suna nan, su ma suna ba da nasu gudumawa. To gaba ɗaya dai gwamnati da Adamawa da kuma ƙananan hukumomin inda ake wannan gwagwarmaya suna ba da ɗan isani ta hanyar tabbatarwa sai sun samu makamai da za su yi kana da shi.
Shi dai marigayi Buka Jimeta da ake lakabi da kwamandan mutuwa wanda ‘yan Boko Haram suka kashe a fagen daga, kullum cewa yake ba gudu ba ja da baya.
Ni ne kwamanda Buka Jimeta na Gombe. Abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa. Abin da Allah ya nufa, mu da mun gode a jama'a, mun gode a wayanda suke bin baya mu. Su ci gaba da hakuri, mai hakuri mawadaci ne. Mu dai mun goyon baya wayanda suka bi baya mu nan tunda ba su ki magana mu ba, alhamdulillah mun gode wa Allah, mun gode musu. Za mu ci gaba da yi din ne. Ka san mu ne ba za mu bari ba.
Aisha Gombe da ke zama kwamandan mata a kungiyar maharban ta ko nuna alhininta nema da cewa
fiye abu da kan bai mana dadi ba. Muna mai ba su hakuri. Su yi hakuri da abin da ya kasance haka. Su yi haƙuri da abin da ya faru. Gaba ɗayanmu ina ba su haƙuri, kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa, ina iyayensu.
To sai dai kuma duk da wannan marashi da aka yi, shugaban ƙungiyar maharba a jihar Arewa Gabas Alhaji Muhammad Usman Tola kira ma ya ga maharba da kada a ja baya.
Ina so kowanne ne membobinmu da na ciki da waje, kowa abun nan da ya ji ina roko, kowa ya kwantar da hankalinsa, kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa, kar a bar aiki. Duk abin da membobinmu suke yi ina rokonsu, kar su sai sun aje aikin nan, babu ba ta yiwuwa, ba wani muke ma gyara ba, kanmu muke gyara. Kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa.
Kawo yanzu rayuka da dama ne masu kasalwanta sanadiyar wannan rikici na Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru 7 ana fafatawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wasu matasa a Najeriya suna shirin gudanar da wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Ƙasar a wannan safiya akan neman majalisa ta rage yawan shekaru da ke hana matasan shiga takara a Najeriya. Ga rahoton da wakilinmu Sale Shehu Ashaka ya aiko mana.
Kungiyar neman ba wa matasa masu ƙarancin shekaru damar riƙa tsayawa takarar zaɓe Not Too Young to Run za ta yi gangami zuwa Majalisar Dokokin Tarayya a Talatan nan don matsa lamba a amince da buƙatar da majalisar ta jingine. Har sun kusa cimma nasara ga wannan kamfe ɗin kamun majalisar ta dakata da batun. Hamza Lawan ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar ne da ke ganin matasa ba za su ba da kunya ba in dai aka ba su dama.
An yanzu constitutionally ba za mu iya mu tsaya muna so a zaɓenmu. So muna so su dan rage shekaru na zaɓe saboda mutane su iya su zaɓe matasa. In an ba matasa daman daidai, su da za su je su yi zaɓe su dan sa wanda suna so. Kar National Assembly su tsaya cewa za ka kai wannan shekaru kafin ka fito. A'a, muna so duka ya zama equal dukanmu.
Gashi za ku yi wannan tattaki idan kuka je har kuma majalisa ta zo bata saurare ku ba. Wani mataki kuma za ku dauka?
Ba za mu yi wani masala ba. Za mu yi peacefully mu je mu gaya musu cewa abin da mu na so ne wannan. Ku yi saboda mun zabe ku ku shiga office ku yi abin da mutane suna so ba abin da su suna so. Za mu ensure cewa in ba su reducing age din ba su rage shekarun matasa ba. 2019 ba za mu zabe su ba. Saboda mu matasa percentage na Nigeria da suna zabe mun fi 50% kashi 50. So mu ne muna fitowa mu je mu zabe. Amma ne muna je da yayanmu da our friend. Abokai mu su yi zabe. In ba su yi abin da mun ce musu su yi mana ba za mu zabe su 2019 ba.
Matasan da sun lashi takobin zama a gaban majalisar har sai an amsa musu bukatar tasu. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Salih Shehu Ashaka. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 16 a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ya kamata a kira wani conference. Duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta hada arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 da su zo na arewa house ce ga abin da suka yi ba
yanzu in ba san zuciya ba mutumin da ya fito ya ce yana tara makamai ya tara makamai isassu da zai yaki kasar nan ya balle da kansa ko ana so ko ba a so yanzu wannan ba ake da shi zai tara fitina a kasa ba sai mu da muka ce kin ya murya tashi koma garin sa tunda yake biyafare ke nima kuma garan
su shuwa gabanin su wanda kake gani ba wai sun fito suna kadeta abinda Nnamdi da Kanu yake yi ba amma shuwa gabanin mu na harewa muna san zaman lafiya
duk wannan abin bai sa a kalli cewa mutumin arewa ya kyauta ba kullun shi suke zagi suke cewa shi ne da take kaza suna cewa ka kashe shi a kone garin ka to ni in zafi zamu ce dole ta ci garin zama
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadaunmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai me zai faru a ranar 1 ga watan Oktoba wannan shekara Allah ya kai mu wanda ita ce ranar ƙarshen wa'adin da wasu kungiyoyin arewacin Najeriya suka yanka wa 'yan kabilar Ibo na su tattara nasu nasu sabon yankin. Wannan tana cikin tambayoyin da zamu tambaye su shugabannin kungiyar coalition da abun ya shafa a shirin yau. To amma kafin sannan bari mu ji ra'ayin wasu 'yan arewa game da wannan batu.
Sunana Comrade Isa Abubakar, nini National President, Northern Youth Council of Nigeria. Gaskiya mu ba ma goyen bayan wannan wa'adin da aka ba mu a Inyamuri. A raga Allah ka sanna muna bukatun junanmu na farko kenan. Na biyu kuma akwai wani irin kalamin da yake kawo tashin hankali. Kuma irin wannan kalamin wanda aka ce an ba mu a Inyamuri nan da wata uku su bar arewa yakan iya kawo tashin hankali wanda ba za ka san ƙarshen irin tashin hankalin da za a samu ba so mu a matsayin mu nan musho a gabanin matasa wanda muka san me muke yi ba ma fatan tashin hankali ila a zona lahiya so mu ba ma goyen bayan wannan maganan wai matasa arewa wai wayansu bangaren matasan arewa san tashi sun ce yan bayansu bar arewa wallahi wannan ba magana bane
sunana Sani Zango Daura zan in aka tura mutum gabango shi ma sai ya dawo su yara din nan ko samari muna goyon bayan su dan abin da suka faɗa ba da abu bane wanda yake da tashin hankali a halin zaman da muke ciki babu dan gata irin Ibo kai dan gata ne a arewa kurin za su zo su miƙe gafa amma kuma su zage mu ba mu da mutunci a wurin su yaron su ya fito yake su suna son ya fara din babu wani babba daga cikin gwamnonin su ko dattawan su wanda suka fatse su suka hana su abba su tafi ba wani abu suka ce ba ba tashi hankali suka ce ba Kanu eh kana son ku fita eh to ku dauka ku fita muke laifin wannan
to madallam rahotanni sun ce a makon da ya gabata an yi taro tsakanin wasu kungiyoyin arewacin Najeriya da na 'yan kabilar Ibo domin a tattauna batun wa'adin da su 'yan arewacin din suka yanka wa 'yan kabilar na Ibo na su bar wannan yankin ran 1 ga watan Oktoba to yayin da aka ce sun fahimci juna ta fuskoki da dama rahotannin sun ce tattaunawar nan ta cije lokacin da aka zo kan maganar Nnamdi Kanu wanda shine mutumin da ke jagorancin yunkurin ballewar Ibo da kuma kafa kasar Biafra to yau ma ci gaban muhawarar da muke ji ana yi tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin Najeriya din wato Sharif Ashib Nastura na kungiyar 'yan arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma Abdulsalam Muhammad na wata kungiyar Arewa da ake kira Northern Youth Council of Nigeria. Zamu taba wayannan batutuwa da dama da wanda zasu hada da batun tarin dukiyar da aka ce su in yamare sun mallaka a can Arewa da magana adalcin kasuwanci da haƙƙin zaman dan ƙasa a tsakanin su mutanen kudanci da na arewacin Najeriya din da dai sauransu. To amma bari mu fara daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda ɗaya daga cikin masu muhawara yake takaddama akan maganar wata takarda da aka ce su wanda suka takalo magana din tun farko sun rubuta wa mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo.
Bi ansa tambaya na ba, me yasa basu fito da basu yi wasikan nan ba kafin su fito da maganar threat? A yanzu bi ansa tambaya na ba, ranka jire ne, zaman lafiya muke so. In mutanen nan suna so su tafi a cikin wanda kuka yi, ai ku magana na Yemi, me yasa ku faga da wasikan nan ba? Kuka ce wani Kaduna declaration, maganar Kaduna declaration din nan zai kai maka gafan da cikin wani yanayi.
To ko dakata ai ɗaya da ɗaya ta yadda zamu ji abin da kuke faɗa. Alhashari karɓa mishi tambaya da ya ce wai me yasa, ai ina ji Abdulsalam ai ya gaya maka, ya ce ɗaya daga cikin dalilan da suka baya shi ne, ina ci gaba dai Sharif ka gaya masa.
Abin da ya faɗa ba dalili ba ne.
Abdulsalam, ina zuwa, bari ya baka ansa da kake nema tukuna. Ina so mutane su fahimci abin nan da kyau, don saboda muhimmancin da ke ga wannan batu da muke so ka bashi lokaci ya ansa. Malam Sharif mu je.
Nace da kai Malam Aliyu, mutanen nan fa kalmomi suka yi shekara biyu suna faɗa, suka zo suka fara tabbatar da ita a aikace a ranar wannan rana da suka ce suna wannan abu na biya, suka tauye haƙoƙin mutane. Yanzu in ba son zuciya ba, mutumin da ya fito ya ce yana tara makamai, ya tara makamai isassu da zai yaƙi ƙasar nan, ya balle da kansa ko ana so ko ba a so, kuma sai ya ƙone yankin Arewa da yankin Yarbawa. Haka fa yaron mai faɗa, yanzu wannan ba a ce da shi zai tare da fitina a ƙasa ba, sai mu da muka ce Inyamuri ya tashi ya koma garinsa tun da ya ce Biafra yake nema koma garinsa.
Alhaji Sharif, ina jin babban muhimmin magana da ya kamata mu daddare. Alhaji Sharif, shi ne cewa ina son mutane su gane da kyau abin da kuke so ya faru ranar, saboda cikin wasu daga cikin wasiƙunku na ga wasu daga cikin matakan da kuke cewa a raba dukiya, a raba gidaje waye-waye da sauran. Ina so ku gaya mutane me kuke so, me zai faru ran 1 ga Oktoba?
Mu dai a fannin tana ɗaya daga cikin abin da yake shi ne jigon tattalin arzikin shi mutumin Arewa, shi ne ƙasa da Allah ya bashi. Ita ƙasa, wannan land da muke da ita, ce jigon tattalin arzikin mutumin Arewa, abin da yake takama da shi. Su kuma suka zo suka mamaye mana gurarenmu na musamman na kasuwanci da kantinoninmu da manyan shaguna na kasuwanci, shi yasa muka ce su ɗaga mana abin su koma gurinsu. Duk abin da ya shafi wani mutum da yake da wata structure ko ta ƙasa ya gina ta, to ita tara babban mana ƙasa, in zai iya ɗaukar gidansa ko kamfaninsa ya tabbata shi ɗauka ya tabbata shi.
To mun san ba za su iya ba, so idan ba su iya tashi ba ranar wannan 1 ga watan, me kuke, me zai faru ne Alhaji Sharif?
Yawwa.
Dukkanin sun zama kangwaye kenan, don mu dai ba wani mutum da zai fidda kudinsa ya sai wannan duke, ya sai wannan kadarorin su, ba mai siye. Kuma za mu yi shela Arewa cewa lokacin ya zo kada wanda ya cire kuɗi sai wani irin kadara su.
Amma fi sabi Alhaji Sharif, ka san yawa.
Ina zuwa, bari maka wani bayani.
Ci gaba.
Lokacin da aka yi civil war na Najeriya, yaƙi ba ta haka ɗin nan, duk ƙasashen da su, duk garuruwan Arewa inda iba yake da gida ko mota ko wani abin kadararsa, ajiye su, aka ajiye musu abinsu. Da aka dawo yaƙi, ba an ga suka dawo, wanda iyaye, wanda ya mutu, danginsa sun zo sun karɓi gidajensu a Kano. Ba na manta, doka aka ce an kafa Kano under Kano law, aka rike duk gidajensu inda ake haya, aka dinga tara kuɗinsu, suka dawo aka mai musu da kuɗaɗensu da gidajensu. A Arewa kuɗin aka yi musu wannan tara a Najeriya, amma duk wannan abin bai sa a kalli cewa mutumin Arewa ya kyauta ba. Kullum shi suke zagi, suke cewa shi ne kaza, shi ne kaza, suna cewa za su kashe shi a ƙone garinsa. To me in zafi da za mu ce dole ta ci gaba wannan zama?
To Abdulsalam,
ba sa son
zama. To madal, ina zuwa da Sharif. Abdulsalam, ɗaya daga cikin magana da Sharif ya yi ɗazu shi ne nake so in sake jin ra'ayinka kan shi. Wato magana cewa ba ka yawan jin shugabannin, na san ɗazu ka cewa ba za a ɗauki mutanen arewa hankalinsu ɗaya da mutanen kudu ba. Ni ban yadda da wannan ba. Ni na ɗauka duk mutanen Najeriya mutane ne, kuma kowa ɗan Najeriya da ɗan Najeriya ne. In ka fito waje kana ɗan Najeriya za a ce ɗan Najeriya ne, ba ɗan wannan da wannan ba ne. Abin da ke son tambaka shi ne, me yasa yadda aka yi wa masu Sharif Cha a arewacin Najeriya da shugabanni da gwamnoni da 'yan majalisa da shugaban da kowa da kowa, me yasa har yanzu ba a yi wa su Nnamdi Kanu irin wannan chaɗin a dinga jansa? Lazu kana magana cewa an kama shi, amma an sake shi akan beli, kuma bayan an sake shi kamar yadda kace da kanka, ɗaya daga cikin dalilan da sharuɗin da aka gita shine cewa bai isa ya je taron mutane ya tara sai na musu jawabi ba.
Mutane goma.
To ba mu goma ba, yanzu dubbai yake yi jawabi. To kai a wurin ka ku da kuke son a samu maslaha ga abin nan, me yasa baka jin da su shugabannin arewa da su shugabannin kudu ba sa magana da yawa kan abin da su mutanen Nnamdi Kanu suke yi kamar yadda suke kan abin da su Sharif suke yi?
Kana ji da gida Malam Aliyu?
Na ji.
Akwai siyasa cikin abin nan. Sanda su Sharif suka fito suka yi maganan nan, in ka lura akwai wani mutum wanda ya saba da ƙarya, wanda ya saba da yaudara, wanda in ya ce ma ina kwana ma, in ka duba lokaci ma za ka ga an shiga rana. Kana ji, shi ne ya so mu fito don yana da ambition ya ce shi yana son vice president ko yana son shugabancin kasar nan, wai a kama su Sharif da Sura. Abin da ya fito ya faɗa ba wai ya faɗa don yana da kishin arewa ba, ya faɗa don yana da wani hidden agenda, don yana so ya nuna ma mutane shi yana da kishin Iyamare ko yana da kishin Najeriya a zuciyar shi. Amma shi makareci ne. Kana ji ko? A harewa abin da ya sa mutane suka fito, ka ji mutane suna fafaɗa wai abin da su Sharif suka yi bai dace ba, wanda mu ma muka ce bai dace ba. In su suka ce ba su da wayo, suka ce su ba su da hankali, suka ce su zaman munafunci suke yi da mu ma sai mu nuna masa muna zaman munafunci da su? Ka gane abin da nake faɗa? Mataki na biyu wanda su Sharif suka ɗauka, matakin nan ne ya kamata su ɗauka, su yi wasiƙa, su tura ma international organization, su tura ma relevant agency, su tura ma mataimakin shugaban kasa da National Assembly su ce ga abin da matasan arewa suke zo. Amma kuma ba wai su je su zauna ba, ya kamata a kira wani conference ko wani stakeholder meeting, duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta haɗa Arewa House, a zo a ce ga abin da muke so mu yi, kowa ya zo ya sa hannu. Ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 ko mutane 3 ko mutane 5 su je su zauna Arewa House su ce ga abin da suka yi ba.
To a gaishe ku malamai, to bari mu tsaya nan sai mun dawo shiri na gaba, mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan mahara mai ƙayatarwa da ake yi game da makoman Najeriya kanta. Muna da godiya ga bakin namu Sharif Ashib Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad da kuma musamman wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauda ta taimaka aka haɗa shirin na aka kawo muku shi. A madadin su dukkan ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington, a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wasu ƙasashen Afirka uku za su gudanar da muhimman zaɓuka a watan Agusta mai zuwa, waɗanda suka haɗa da Angola da Kenya da Rwanda. Kuma duk da cewa ƙasashen uku na da bambancensu, dukkanin zaɓukan uku za su kasance masu jan hankula. A Rwanda, wacce ƙasa ce ƙarama da ba ta da iyaka da teku, za a yi zaɓen shugaban ƙasar ne a makon farko a tsakanin ranakun 3 da 4 ga watan Agusta. Kuma ɗan takarar da farin jini shine shugaba Paul Kagame, wanda ke mulkar ƙasar tun bayan kisan ƙare dangin da ya faru a shekarar 1994. A Kenya kuwa, zazzafar ƙarawa za a yi a ranar 8 ga watan na Agusta tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da shugaban 'yan adawa Raila Odinga. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin Gabas ta Tsakiya ya yi kiran a samar da maslaha cikin gaggawa kan rikicin da ya dabaibaye masallacin Al-Aqsa, wanda Yahudawa ke kira Temple Mount da ke birnin Kudus. Yana da matukar muhimmanci a samu mafita kan wannan rikici daga nan zuwa ranar Juma'a da ke tafe, inji wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Nikola Mladenov. Ya yi wannan furucin ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa ta sirri da mambobin kwamitin tsaro na majalisar.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai da hantsi za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama, muna mika ta'aziyya ga Alhaji Adamu Salu Magaji, wato a honki na mai inkiya Juga da ɗansa Babangida da sauran dangi, bisa rasuwan yayansa Alhaji Salu Magaji, wanda Allah ya wa rasuwa a jiya Litinin a Yola. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Mahmud Lalo da ya taya muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya ba da umarni Solomon Abu da injiniyarmu na wannan safiya John Baba Yakub ke sallama. A huta lafiya.